Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yaki a arewa maso gabashin Syria ya kawo ƙarshe. Duk da gargadin da Amurka take yi na cewa sauran makonni kaɗan ya rage ma Iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya, akwai saɓani tsakanin ƙwararru a nan Washington. Amurka ta bayar da amsa a rubuce ga bukace-bukacen tsaron Rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar kawancen tsaro na NATO da sauran abokan hulɗa na Turai.
Kanin labarai kenan. To ko me jigajigai a taron shirin sake farfado da arewa maso gabashin Najeriya ke ganin shine tushen durƙushewar yankin, sannan menene abun yi?
So zamu ga cewa karancin ci gaba da tashin hankali ya fi faruwa a wurin da yake da girman ƙasa da kuma karancin adadin mutane. Wannan irin abubuwa za su zama tsare-tsare da za a tabbatar da barin jeji ba a komai da shi an takaita.
To yayin da kuma ake kan shirin sake sharar fagen yakin neman zaɓe mai zuwa a Najeriya, wasu 'yan siyasa sun fara tambayar kansu shin
abin zaluwa da suke shin yara ne ko ana cutar da shi, waɗannan su ne ya kamata a mai da hankali a kansu, ba mu gane su da ke sa ba.
To sai a mana aikin gafara, sannan za a ji yadda ta kaya a gasar cin kofin ƙasashen Afirka kamar kowace ranar Alhamis. Yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Syria ya kawo ƙarshe. Fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. Kungiyar SDF mai samun goyon bayan Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta samu ikon kwace gidan yarin na Alsina da ke Hasaka, wurin da ke tsare da kimanin mayakan ISIS 4,000 waɗanda suka hada da kusan yara maza 700 zuwa 850 da kuma ƙananan yara daga iyalan ISIS ɗin. Wannan matakin sojin wanda aka lakabawa suna da People's Hammer Operation ko bugun gudumar jama'a ya bada sukunin kwace dukkan gidan wakafin Alsina a Alhasaka da kuma mika wuyan dukkan 'yan ta'addan Daesh, kamar yadda kakakin SDF Farhat Shami ya sanar a sakon Twitter. Duk da gargadin da Amurka take yi na cewa sauran makonni kaɗan ya rage ma Iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya, akwai saɓani tsakanin ƙwararru a Washington kan yiwuwar Iran ta yi gaggawar ƙera irin wannan makami, kuma da yadda Amurka da ƙawayenta za su magance irin wannan kasadar. Iran ta kai lokacin da ya kamata, lokacin da za a ɗauka wajen samar da kayayyakin da ake haɗa bumabumai, yana ƙara kusatowa zuwa wasu 'yan makonni kalilan, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wani taron ganawa da ya yi a ranar Litinin ta yanar gizo. Duk cikin watan Afrilun da ya gabata ne dai Amurka da Iran suka fara wata tattaunawa a kaikaice don kimanta yiwuwar komawa ga yarjejeniyar 2015, inda Tehran ta yi alkawarin dakatar da ayyukan nukiliya a musanya mata da samun sassaucin takunkuma daga Amurka da sauran manyan ƙasashe suka kakaba mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bayar da amsa a rubuce ga bukace-bukacen tsaron Rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar kawancen tsaro ta NATO da sauran abokan hulɗa na Turai da suka hada da Ukraine. Yayin da kuma aka ci gaba da kira kan yin tattaunawar diflomasiya tsakanin Amurka da Rasha. Takardun da muka mayar sun hada da nuna damuwar Amurka da ƙawayenmu da kuma abokan hulɗarmu kan take-taken Rasha na yin yankan baya ga harkokin tsaro, wato yin aiki da ƙa'ida, da wani ingantaccen tsarin yin bitar damuwa da Rasha ta nuna da kuma shawarwarin da muka gabatar a game da bututuwa da zamu iya cimma daidaito kansu. A lafazin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayin wani taron manema labarai jiya Laraba.
An jima kadan Hanifa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji karin bayani kan taron da hukumar saki farfado da yankin Arewa so gabashin kasar NDC a takaice da jigajigan yan yankin da sauran masu ruwa da tsaki suka yi kan shirin saki farfado da yankin, wanda kungiyar Boko Haram ta yi mutukar takarwa wajen durkusarwa. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Wannan yunkuri dai na zuwa ne yayin wani taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a Abuja, inda ake sa ran tsarin jadawalin na shekaru 10 da aka yi shi daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030 zai farfado tare da inganta yankin da ya fuskanci durkushewa sakamakon barnan mayakan Boko Haram. Malam Muhammad Gwani alkali shine shugaban hukumar NEDC a takaice.
A cikin plan din akwai zamu yi shi a wannan shekara a cikin next year har mu kai 2030, so that from 2030 downwards duk abubuwan da muna yi kowane shekara inda ana ban budget da sauransu. Mun yi meeting da su SAO da sauransu, zai mun meet da ministers.
Dr. Kasim Gidado da ke zama jagora da ke bada shawarwari kan tsarin jadawalin ya bayyana hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da aikin tsarin.
Daya daga cikin abin da zamu tabbatar an yi shine ba wai tsarin wai gwamnati ne kawai za ta yi kaza ba, a'a, abu ne tsarin da jama'a suke so a yi musu kaza.
Shi ma ministan sadarwa a kasar Dr. Ali Isa Fantani, wanda ya fito daga yankin, yayi kari da cewa
abinda za a kan notice daga cikin mafi girman kalubale shine mu tabbatar girman kasa da Allah ya bamu mun yi aiki da shi. Idan kuka duba za ku ga a Najeriya jihohi 6 da suka fi kowanne girma a Najeriya guda 4 suna daga Northeast: Niger, Borno, Taraba, Kaduna, Bauchi and Yobe. Na 8 kuma Adamawa ita ma daga North. So zamu ga cewa karancin ci gaba da tashin hankali yafi faruwa a wurin da yake da girman kasa da kuma karancin adadin mutane. Wannan irin abubuwa za su zo na tsare-tsare da za a tabbatar da barin jeji ba a komai da shi an takaita ta bangaren da za a mayar da dukkan wayannan wuraren da ake amfanuwa da su. Iya da matukar muhimmanci sosai.
Sanata A. Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba a majalisar tarayya ya bada shawara
a zanna a tabbatar ayyukan nan da za a yi no an yi shi ne da zuciya daya kuma an tauye cin hanci da rashawa. So ni ina gani no a lokaci ne yayi wanda za mu tashi.
Idan za a iya tunawa a shekarar 2017 ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar kafa hukumar inganta yankin Arewa maso gabashin Najeriya a wani mataki na farfado da jihohin yankin da suka yi fama da koma baya sakamakon ayyukan ta'addanci na mayakan Boko Haram. Kuma yanzu a shekarar 2030 hukumar na son cimma burinta na yantar da duk wani dan gudun hijira. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zuwa da Shamsiya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Afghanistan na fuskantar karuwar hare-hare cin zarafin mata, barazanar nuna kyama ga mata masu neman mata da 'yan luwaɗi da waɗanda suka canja sigar halittarsu ta asali tun bayan da mayakan Taliban ɗin suka kwace ƙasar. An rubuta cin zarafin a cikin wani sabon rahoto da kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam na Human Rights Watch da kungiyar Outright Action International suka fitar jiya Laraba. Binciken mai taken koda ka je can sama sai mun nemo ka, mutanen na LGBT a Afghanistan tun bayan da Taliban ta kwace mulki sun nemi da Taliban ta daina cin zarafin mutane da suka zabi su canza jinsinsu sannan su kare su daga 'yan banga. Amurka ta yi gargaɗi jiya Laraba kan ƙaruwar haɗarin gudanar da kasuwanci a Myanmar kusan shekara guda kenan bayan juyin mulki a kudu maso gabashin Asiya wanda aka fi sani da Burma. A shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada, ta yi gargaɗin cewa yana da matuƙar haɗari ga jama'a, harkokin kasuwanci da cibiyoyin kuɗi da sauran jama'a su yi harkar kasuwanci da Myanmar wanda zai amfani gwamnatin mulkin sojan Burma ne.
Sai da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da ake ta shirye-shiryen fara yakin neman zabe mai zuwa, wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ezikaya ya hada mana rahoto kan yadda ake ci gaba da cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Nasiru, gare ka.
Yunus Musa Tanko, wanda jagora ne a jam'iyyar NCP da marigayi lauya Gani Fahimi ya kafa, ya ce Najeriya na bukatar sabon salon siyasa don kaucewa yanda ya ce aka kawo Obasanjo a 1999 don wanke fusatar magoya bayan Abiola da aka soke zabansa a 1993. Kazalika ya kasance yana kullace da marigayi janar Abacha, wanda ya tura shi gidan yari da tuhumar juyin mulki. Duk da Tanko bai ambaci sunan shugaba Buhari kai tsaye ba, ya ce waɗanda suka daɗe suna jan ragamar Najeriya a soja da farar hula sun kurewa a dindamar su ta iya dawo da Najeriya kan turba.
Mun lura wanda suka daɗe suna gogowa mayan ne, mun ba su goyon baya ga inda suka kai mu. Ba su mana adalci ba, ba su mana abubuwan da muke tunani mutane za su amfana ba. Yunwa ya kusa kace cinye mutanen mu a yanzu nan, banda kashe-kashen da ake musu, da kisan gilla da ake musu, duk wayannan video kunna a zauna a cikin gwamnatin gidan gwamnati a dinga muhawara, har yanzu ba mu ga amfanin muhawaran nan ba.
A nasa bangaren tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalung ya yi wasu tambayoyi ne kan yanda yake ganin za a sha wuya wajen yi wa talakawa campaign da alƙawuran da a baya ba a samu cikawa ba.
Za mu sake dawa mulki, za mu yi tallen dan takarar mu ne, za mu yi talle cewa mun dawo da satisfaci mutane na garkuwa da su ne, za mu yi talle cewa a shinkafa ta yi daga 7,000 zuwa 35 ne, ko menene za mu je mu ga wayan Najeriya. To saboda haka ruwa ya bushe ya bar dan kada, ba wai mun ki manya ba, amma tun da yake mun guda ba ta yi ba, mu canja lode mu ba su abin su.
Zuwa yanzu dai ba tsira daga batun damar 'yan arewa ko ta 'yan kudu wajen amsar ragamar mulki ba, maimakon a ce za a iya samun dan takara mai tsayawa don cancantar sa kadai.
That is not only the presidency that is failing, but your typical local government. Local government chairman is not going to go around looking for potholes to fill. He's going to be attending weddings.
Ba bangaren shugaban kasa bane kadai ya gaza, ka je ka duba shugaban karamar hukumar ka, zaka taras ba zai rika zagawa yana duba inda aka samu ramuka kan titi dan a cike su ba, amma tunaninsa shine yanda za a samu kudi don bukukuwa ko raka gwamna taruka. Inji barista Adewale Adebayo daga jihar Ondo dake cikin masan takarar shugabancin kasa a 2023. Barista Adebayo ya ci gaba da cewa ya zama mai muhimmanci yan Najeriya su kawar da bambance-bambancen kabilanci, wariya don addini da yanki. Matukar kasar za ta tsira daga talauci, rashin tsaro da guguwar 'yan afasa, kowa ma ya rasa. Nasiru Adamu Ezikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, idan mun kada jamhuriyar Kamaru kuma inda ake fafatawa a gasar cin kofin Afirka, za a ji yadda kasar Masar ta lalasa kasar Ivory Coast. Muhammadu Rabi'u, gare ka.
Ranar Laraba a Douala a wasan fidda gwani da zai je rukunin kwata final tsakanin Egypt da Ivory Coast, Mohamed Salah ya tsinkale da cikin raga a yayin bugun daga kaishe mai tsaron gida. Wannan abin ya sanya 'yan wasan Egypt cikin farin ciki sosai, amma fa an sha wahala gabanin. A yayin da ake wasa, 'yan wasan Ivory Coast sun ta kai hare-hare daban-daban, sun fi kuma rike leda. Manazarta na nunin cewa 'yan wasan Ivory Coast sun rike leda kashi 57 cikin kashi 100, alhali 'yan wasan Egypt kashi 43 suka rike. Mabiya bayan 'yan wasan kasashen biyu sun kasance cikin halin ɗarɗar har ƙarshe. Ga ra'ayin ɗaya daga cikin 'yan kallo.
Ni ne Muhammadu Shehu Ban Amar a garin Gaundere. Ina jin daɗin wannan wasa da aka yi, amma an je har ya kai daga kaishe mai tsaron gida. To abin kuma inda muka tuna bai zo mana haka ba, don mu muna bayan Ivory Coast, sannan kuma gabas ta tsakiya kuma Allah ya bata nasara. To wannan shi mu jira kenan, ake kira Egypt. To sannan yanzu mu muna jiran kasan mu Kamaru, in Allah ya ba mu sa'a muna gani mu ne za mu dauki wannan kofi.
Shi kuma wannan bazata da aka yi a wasa tsakanin Mali da Equatorial Guinea, wanda a yayin da ake wasa 'yan wasan Equatorial Guinea suka hana na 'yan Mali rawan gaban hantsi har sai lokacin bugun leda ce kaishe mai tsaron gida. A wannan lokacin kuma wasu daga cikin 'yan wasan Mali suka nuna rashin korewansu, kamar Hamari Traore, Falai Sako da wasu su da suka jefa leda gefe. Kasar Equatorial Guinea za ta yi karo da kasar Senegal a rukunin gaba ga ra'ayin wani manazarci.
Ni ne Ahmadu Tijjani daga Gaunere. Mun ga wasa ne na Mali da suka buga yanzu nan muka fito ganin wasa. To abinda muka ga kai an yi abinda bamu yi tsammani ba. Mali ta tsaya ta yi wasa ba inda kai tsammani ba. Sun samu kullo kashi 58 wa'annan su rike abin nan kashi 42 an buga penalty kuma ana yi buga na farko wa'annan suka yar a na biyu wa'annan suka zo suka saka to an je dai har bugawa na biyar da kaman Mali za su yi nasara she suka zo ba yi nasaran ba ka ci gaba da buga har na takwas sai Mali suka zo suka yar da shi abin nan penalty karshen yin an zo ana buga a ƙara buga wanda aka yi shi sako dan Mali ya zo yar to iya abinda zamu iya fada kenan anan
Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru
to a gaida Muhammadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka waiwa
daga hayyaci ban sace bacci ba ban sace cin abinci ba ban kuma ga yawo kowa ba nace tunda dai ta ce an kullun nan na ranar farko shine ya kashe ta wai a'a bai kashe ta ba wai za ta iya yiwuwa wai in ya dau miliyan 5 din zai sakuwa ni ba already ya fita shi ne ga sani ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure da ake fuskanta a jamhuriyar Niger Maka kuma yi alkawarin dorawa inda muka tsaya tattaunawa da masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar. To sai dai baya ta haihu inda a cikin makon aka samu rahotannin garkuwa da kuma kashe kananan yara da suka hada da Hanifa Abdullahi ɗan shekaru 5 da ake zargin mai makarantar da take zuwa a birnin Kano yayi garkuwa da ita ya kuma kashe ta da kuma ɗan shekaru 8 a Sama'u Shu'aibu. Da ake zargin masu garkuwa sun kashe bayan karbar sama da naira miliyan 3 kudin fansa daga wurin mahaifinta a Zaria. Wannan ba shine karan farko da ake garkuwa aka kuma kashe kananan yara a Najeriya ba. Sai dai ya kasance karan farko da lamarin ya dauki hankalin al'umma da yayi ya kai ga daukar matakin da zai kawo sauyi mai dorewa. Bakin da muka gayyata domin neman sanin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta sun hada da Hajiya Balaraba Abdullahi, yar fafatukar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara, da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar, da kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano. Hajiya Balaraba Abdullahi ta fara da bayyana yadda ta ji lokacin da ta ji labarin mutuwar yara.
Na yi kuka. Kuma wallahi hankalina ya tashi saboda mu ne iyaye mata idan har wannan abu zai dinga faruwa an ce mu tsare ƴaƴanmu mu ba su tarbiya mun yi daidai gurgurdan mu an ce mu tura ƴaƴa makaranta domin su ji su gano rayuwar da za su yi can gaba koda bayan ba mu amma kuma ya kasance daidai da makarantar ma yara sun je ma nan ma ana samun wannan matsala ya hankalina ba zai tashi ba hankalina ya tashi matuƙa saboda ni na rasa ma inda zan fara da fa ko ba naka bane an ce kai kalene shi daidai da cinka fa an ce karka yadda wani abu ya same shi na bakin ciki baka taya shi ba sannan wannan abu bakin cikin fa abinda mai fi bani bakin ciki yafi faruwa a arewacin mu to ta ina zamu fara ina ake so mu kai ƴaƴanmu ya ake so rayuwar mu ta zama ka haihu kare ni danka wani ya je ya dauke shi can bayan ya nemi kuɗi sannan kuma ya ce ya kashe shi saboda girman Allah wannan rayuwa shin wai hannun nan da yake kisan nan baya tunanin shi ma fa zai mutu idan ya mutu zai koma ga inda bai taba tunanin zai je bane yaro karan karami, yaro karami bai san komai ba, iyayensa su yi masa wanka, su sa masa kaya, su ba shi naira 10 su ce ka sai biscuit. Ya tafi makaranta ana sa burin zai taso da wani irin tarbiya mai muhimmanci a doren kasa, sannan ka kama shi ka sace shi, sannan ka ce kana garkuwa da shi, kuma naka yayan suna nan a zaune tare da kai kana ganin su, sannan a ce wai muna nan a kasan nan wai ana ganin abubuwan nan suna faruwa. Ai dole raina hankali na ya tashi, wallahi ina cikin tashin hankali. Kuma duk wata uwa ta kwarai dole ne ta san cewa wannan abin da yake faruwa da dan wani ko dan dan uwanta ko dan makwabci to fa kar fa ta fidda rai cewa nata ma yana iya faruwa da shi.
To bari mu dauko shi daga misalin wannan yarinya a shekara 5 Hanifa da ya faru a Kano. Labarin da muka samu daga wajen wakilanmu shine shi wannan shugaba ne mai makarantar da yarinyar nan take ciki, kuma da ya dauke ta wai gidansa ya kaita wajen matarsa. Ya kike kallon wannan abu?
Wannan tashin hankali idan duk wata uwa da za ta ce bata samu tashin hankali ba, wallahi ba mace bace. Na yi kuka Hajiya, na tausa wa yarinyar nan domin yanda ma labarin suke zuwa. Yar kenan guda ɗaya da take sa hope. Sannan kuma malami for that matter, malamin makarantar da take zuwa an biya ka haƙinka, an baka amana,
kuma ya kai gidansa wurin
matarsa. Kuma ya dauki yarinyar nan ya kai ta har gidan matarsa, kwana da kwanaki yayi wa matarsa ƙarya cewa wai uwarta ta yi tafiya.
Kina ganin matar tana da laifi da bata yi tuhuma sosai ba?
Ai laifinta ba zai yi ba a ce tana da laifi Hajiya. Ai ya mace ce aka kawo. Kuma da aka kawo ta inda bata karbi yarinyar ba, ba a san irin tuhumar da za a yi mata ba, amma ta karbi yarinyar. Ba fa kowanne sirri bane fa mace za ta sani namijinta fa. Ya kamata mu gane wannan, ba kowanne sirri bace. Akwai sirrin fa da suke boyewa suna ganin cewa idan mace ta sani suna ganin yaro. Kuma fa gaskiya bane.
Sheikh Mahajadina, kai daga Kano kake, kuma wannan abin ya faru a jihar ku ta Kano. Ya kuka ji da wannan labari?
Ai a lokacin da na ji wannan abu na shiga tashin hankali, mukura tashin hankali. Dan ban taba shiga tashin hankali irin wannan ba, jihar Kano gaba ɗaya mun shiga tashin hankali, Najeriya da ma sassan duniya an shiga tashin hankali. Yanzu shikenan baka da wata kariya, yaron ka ka tura shi makaranta an dauke shi an sace shi, yanzu to ina menene mafita? Ya zabi yake nan da al'umman mu? Ina ne mafita idan baka kai dan ce, idan kai wa dan kanka ka ba shi abinci ka ci da shi makaranta zaka kai shi? Nan ne kake ganin inda zai samu tarbiya, idan ya samu tarbiya domin taso al'umma ta zama ta gari. To idan yar za a dinga duk abin da aka ce ya lalace nan bangaren makaranta, to idan ya lalace bangaren makaranta, to ina ne kenan za ka kai inda za a samu fita kenan?
Kinga ba kana hulɗa da mutane da yawa a matsayinka na mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, me kake ganin yake sa matasanmu su shiga irin wannan yanayi?
To na farko dai abin da yake kawo matasanmu suke shiga irin wannan sace-sace, kidnapping da irin wannan abubuwa da kwacen waya da waye, wasu da rashin aikin yi ya kan sa su wannan abu, babu sana'a yi sun taso babu, da kuma son zuciya. Amma shi wannan da aikin yin shi yana da mu'amalarsa, iya koyowa makaranta duk din rufin asiri ko magewan iyalansa za ta rike shi. Wannan san zuciya ne da san rai ya sa ya aikata wannan abu,
da kuma kila kwadayi ko
kuma kwadayi, san zuciya da kuma san rai shi yake ka irin wannan abu sace-sace kwashen waya. Gashi nan gaba ɗaya ya damu arewacin mu baki ɗaya, musamman jihar Kano, kullun sai ka ji an ce an kwace wani waya, an yi kidnapping din wani, an zarewa na wuka, an kwatan mu waya. Kullun abin da muke ta fama da shi kenan, musamman a bangaren mu jihar Kano, kullun sai ka ji irin wannan abu. A ke ka ji a police station, sai ka ji 'yan sanda sanar, sai ka ji a gari, sai ka ga wani a titi ma yana kuka. Ya ka yanzu a jihar Kano a idan mutane a gaban kowa a tsakiyar kasuwa za su taho su kwace wa mutane, idan suka taho suka zazzara wuƙaƙe kana ji kana kallo. Hajiya akwai a jakshin din da a Kano, jakshin guda biyan ana yawan yin haka, za su zo da yamma idan 'yan kasuwa sun taso. Idan 'yan kasuwa sun taso kawai za su zo, idan danja ta tsayar kawai za su zo su sama da 50, wasu su tsaya can wasu su tsaya can, duk bangaren da traffic bai saki ba za ki ga abu sun zazzara wuka suna buɗe buga, mai wuka ga mai buya rike ka sa waya.
To jami'an tsaro ba sa ganin su?
Jami'an tsaro suna ganin su, suna yin nasu daidai gwargwaro, amma da al'ummar da aka ce ta zama haka a biyayyawa jami'an tsaro za su yi da su.
To ba duka, bari zo gare ka. Kai a nan kai ne kwararre wanda ya san kundin tsarin mulkin ƙasa, anan kana ganin waɗanda wannan abin ya shafa ya kewaye Najeriya, ba akan Hanifa kaɗai faru a Kano ba, an samu Asma'u Azariya, an samu wani yaro da yanzu haka muke jin labari muna jira a tantance mana dan shekara uku da aka ce ya faru a yammacin ƙasar nan shi ma. To wai barista ba a tauye haƙƙin waɗannan yaran ba?
To na ɗaya dai duk wanda ya lura da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan tun lokacin Annabi Adamu zuwa yanzu ba mu taɓa ganin bala'i da rashin kwanciyar hankali ba kamar yadda muke gani yanzu. Kuma ba komai ya kawo mana wannan abubuwa ba sakaci ne da hukumomi shine ya kawo mana wannan abubuwa. Akwai sakaci na hukumomi, akwai sakaci na iyaye su kansu, akwai sakaci na malaman addini. Hukumomi dai sakacinsu shine ya kai ga ƙasar nan yanzu mutane suna karya doka, suna yin abubuwan da suka ga dama. Akwai sanyi wajen yin hukunci. An kama trela-trela, kowa ya sani kwantena-kwantena na bindigogi da alburusai. An kama mutane daban-daban ana nuno su a kafofin talabijin da rediyo da watsa labarai. An kama wannan a matsayin waɗanda ake yan kidnapping shi amfani da su informers, wani ma a ce iyayen shi jeje ya bada bayani aka kama shi. An kama su daban-daban-daban-daban. Kwaya ɗaya har yanzu ba mu je wanda aka hukunta ba. Sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce mafi karanci nauyin gwamnati shine tabbatar musu da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a. Kuma tsarin mulkin nan wanda aka rantsar da shugabanni na matakai daban-daban da shi ya bada dama akan hurumi tun daga sashi na 33 har zuwa sashi na 44 akan ƴanci na ɗan adam. Musamman sashi na 33 ƴanci na kai rayuwa, sashi na 34 ƴanci na ka mutunta, a mutunta mutum. Mutum mai daraja ne, yana da bukata a mutunta shi. Allah ya halicce shi sama da sauran halitta domin yana da daraja, yana da muhimmanci. Sannan sashi na 35 kuma yake akwai ƴanci na kai rayuwarka ta sirri tsakaninka da iyalinka ko ƴan uwanka a cikin gida ba tare da wani ya shigo ya tozarta ka ba. Ga sunan matakai daban-daban. Sannan tsarin mulki nan kuma yake dole ne ga kowace hukuma ta tabbatar da mafi karanci shine tsaron walwalar jin daɗin jama'a, sannan kuma a tabbatar da adalci ga wanda aka zalunta.
To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi Efa fatakar kare hakkokin mata da kananan yara da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar, sai kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwar nasarar shirin, sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa ana tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Mai saurare, kamar yadda ka sani, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma.
Na yi ritaya 2015 sai da na shekara 1 da wata 2 babu albashi, babu ko sisi.
Daga lokacin da aka yaɗa maganar nan kai kwana 3 ba ɗan kwangilan da kansa ya taho daga Abuja ko ya zauna a Yola.
Baya ga haka, shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar Talatar kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukumominta.
Magana da kuɗin mu ana biyan musu har da mu mun yanke shi daga yau.
Shirin kan ma tabo bakin ƴanci da haƙƙin ƴan gudun hijira.
Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mana da yaro da zuwan tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye. Ya raye ban sani ba.
A ci gaba da sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace Talata.
Ya bi do haƙƙin sa ya tattara kodiko ke na sasa.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An ji cewa wani gagarumin shiri da ƙungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamadar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tafiya ni gabatar da shirin ga Dumba Hamza kuma da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Karl Stalin. Ni Ibrahim Kadamu Sibirba ke cewa sai an jima. Wassalam.